Yanzu haka al'ummomi a wasu jihohin arewacin Najeriya na cikin yanayin dokokin da gwamnatocin su suka saka don kada guyuwar 'yan fashin daji ko da za a samu sauki ga matsalolin da suke haifarwa, ciki kuwa har da katse hanyoyin sadarwa. Wannan yanayin dai bai hana 'yan fashin dajin ba ci gaba da kai farmaki ga al'umma, duk da yake dukansu waɗannan dokokin suna shafuwar su. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, irin hakan ne ke faruwa, kamar yadda ɓarayi suka shiga yankin Gudu da ke arewacin jihar, inda suka sace wata mata aure, su kuwa 'yan banga suka bi sawunsu cikin daji, inda nan take jini ya malala. Bello Wakili Bacaka shi ne shugaban ƙaramin hukumar mulkin ta Gudu.
To gaskiya an je da mutane da vigilance sun je da yawa, har sun isa inda suke, sai kuma sun yi kiraguna suna gasawa suna ci haka. Da suka isa sai da suka bari sun zo tsakiya sai suka bude musu haka. Suka san mutanenmu bindiga su ga harbaru ga ci. To bugun harko dai nan sun hara buge mu mutum guda, sun ka halbe mutum guda na da kafa, sai aka sauri aka kawo shi asibiti. To shi muka je muka yi treatment ne. To da abin da ya an gama ta yi yawa, sai mutane suka dawo. To muka je ni je ne kira su sojoji dama a station da sojoji nan balle. Na je na ga sojoji da muka yi magana da su. Allah ce muke ana na aka tura yan kosume muka je dai aka yi ta sacin abu da muka samu dai waɗanda muka isko matattu gawa biyar sun kone babura guda shida. To yanzu ina dawo yanzu magana ga da muke da ke na biya wani ƙauye, sai aka suka ce mini jiya sun cikin tugawa biyu cikin daji, amma sun je sun rufe su kaga gawa bakwai kenan. Dai na je vigilante. To can jiya su abinda suka tabbata sun kashe musu kusan mutum takwas. To amma sun kauce mutane su sun gudu da su
a yankin Goron Yoma. Bayanai sun nuna cewa ƴan bindigar sun kai hari inda suka danga harbin kan mai uwa da wabi, inda nan take suka halaka akalla mutane hudu. Da ne mijin ta bakin Oduna ƴan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar, amma da ya ce babu wani bayani a hukumanci.
Yes, I have not been officially briefed. Yes, yeah.
Okay.
Yan kasar dai na ci gaba da mamakin ɗaukar matakan da gwamnatoci ke yi, amma ba a yin wata azama ta farautar ɓarayin da mai matakan kaɗai ba za su kawo sauƙi da kansu ba, dole sai an motsa. A cewar Bashir Altani Goyawa, shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto.
Amma an samu mutum matsi, ba a sa wanda zai hada da shi ba, ya taso yana jinwa kuma suna da makami. Dole shi zo cikin jama'a don shi samu abinci, da kowane ya halaka a don shi samu abinci. Wannan shi ne abin da ke faruwa gabacin Sokoto da wasu wurare na yankin Rabara irin Shinkafi.
A jihar Kebbi ma yankin Bena da ke masarautar Zuru, matakan da aka ɗauka suna ci gaba da ta'azzarar da al'amuran rayuwa, a cewar wasu mazauna yankin.
‘Yan ta'adda suna nan yawo suke yi kilomita biyu da kahi ta gabas ga Bena, kamun mutum suke yi su wuce da shi cikin daji. Abincin da za su je su ɗebo babu shi, ga ‘yan ta'adda sun hana su zuwa. Shin waya gwamnatin jihar Kebbi take so ne da garin Bena da ƙasar Bena baki ɗaya?
‘Yan ta'adda sun ta'azzare mu, sun hana mu mu je daji, kuma gwamnati ta hana mu mu ci kasuwa. Muna roƙon gwamnati da ta shigo cikin al'amarin ga adibi halin da muke ciki.
Dama dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum, musamman akan harkar tsaro, sun bayar da shawarar cewa kamata ya waɗannan matakai da ake ɗauka su kasance na wani ɗan lokaci, domin idan suka tsawaita sukan iya haifar da wasu matsaloli na daban. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.